نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى مقوى مقومي ليس تقدر هدور مؤونا لوك تشيمي البركة وانا يمتينا أشرين دقيقة رمضان هجرم الزم الله صلى الله عليه وسلم نقول يا تدري حدود 40 دبقين وانا كما يداشي دقوما زواتا أكو شكرا تدقو بيود 20 دشدا لو منشي قبل تفسير القرآن من جرما وانا مجلسينا ونقوما شاترا kafinmu shiga tafsiri kai tsaye akwai tambayoyi guda biyu da aka bani, daya zan amsa daya zan bar ta zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Wannan malamin tambaya ta nan, idan mutum ya zo masallaci zai yi sallar isha'i sai ga ana sallar tarawih, zai koma gefe yi sallar isha'i sane ko kuma zai bini sai ya cika guda biyu? A ka'ida malamai sun yi sabani akan halaccin mai sallar farilla ya bi mai nafila sallah, ko kuma mai nafila ya bi mai sallar farilla sallah. Duwane yana komawa ne ga cewa ya halatta mai sallar farilla ya bi mai nafila, kamar yadda ya halatta mai nafila ya bi mai sallar farilla. Wannan sabani ne na malamai. Wadansu malaman suna ganin baya halatta mutumin da yake farilla ya bi mai sallar nafila, domin niyya ta sha babban. Shi yasa haka suke gani baya halatta wanda yazo zai yi sallar isha'i ya tara ana tarawih ya bi mai tarawih ya yi sallah, domin shi tarawih nafila ce, sallar isha'i kuma farilla ce. Wannan shi ne ra'ayin waɗansu malaman. Waɗansu malaman kuma suka ce ya halatta, kuma wannan ita ce magana da tafi inganci. Babu laifi ya halatta mai farilla ya bi mai nafila, kamar yadda ya halatta mai nafila ya bi mai farilla, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina da Mu'adh bin Jabal ne ko wani daga cikin sahabbai, yakan zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya bi manzon Allah sallah, sannan ya koma unguwarsu kuma ya mutanen unguwarsu limancin wannan sallah din. Kaga wannan sai yake nuna wacce ce yayi farilla wacce ce nafila. Shi dai ba zai yadda wanda ya ba annabi a ce ita ce nafila ba. Kaga idan wanda ya fi manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce farilla, to me yasa da ya dawo unguwarsa kuma yake limanci kuma ake bin shi? Kaga idan ya zo ya bi manzon Allah misali ya salla azhar, sai ya koma unguwarsa kuma ya zama liman aka bin shi salla azhar, to kaga wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam farilla ce, wanda kuma aka bi shi nafila ce. To kaga shi yana sallar nafila, masu kuma sallar farilla suna bin shi. Wannan babu laifi. sai dai wasu malamai suna ganin idan aka samu sabanin aiki sai ya zama kai sallar da zaka yi isha'i ce shi kuma zai sallar magriba kaga wannan yana raka'a uku na raka'a uku to ya halatta haka ko bai halatta ba ko kuma kai sallar magriba zaka yi shi zai sallar isha'i to ya za'a wasu malaman suke to a sai idan an samu dacewar adadin rak'o'i kamar zaka yi sallar azhar ma'ana yazo yana nafila kai kuma zaka yi sallar azhar sai ka bi shi in yayi nafilar sa raka'a huɗu kai kuma ka kai azhar ɗin ka raka'a uku ko kuma ka bi shi idan yayi raka'a biyu nafila yayi sallama kai ka tashi ka tuko biyu so da haka da wannan ne wasu malamai suke gani ya halatta in ka zo zaka yi sallar isha'i sai ka tara ana tarawihi babu laifi ka bi idan limami yayi sallah raka'a biyu yayi sallama kai kuma ka tashi ka tuko wannan biyun naka wannan yayi in kai haka sallar ka tayi suna kafa hujja da wancan hadisin da na faɗa na Mu'adh bin Jabal sannan suna kafa hujja da hadisin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa to suna kafa hujja da wannan gabar hadisin cewa wa innama likulli imri'in ma nawa cewa kowane mutum akan yi mai sakayya ne akan niyyar da yake bantu wani aiki da zai yi cewa wannan lamul ihtisab ce ai likulli imri'in ma nawa kowa za a bashi lada ko sakamako akan wani aiki da yake banta ya gina aiki akan wannan niyyar iske cewa to shi liman niyyar shi sallah ce ta nafila to ga niyyar shi Allah zai bashi lada akan wannan sallah ta nafila saboda likulli imri'in ma nawa kai kuma ka zo niyyar ka sallah ce ta farilla kai ma sai ai maka sakamako akan wannan niyyar taka ta sallar farilla suka suna kafa hujja da wannan hadisin cewa ya halatta mai sallar nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai sallar nafila wannan ya halatta ba laifi bane kamar yadda malamai suka yi bayani na'am to yau za mu tashi aya ta 164 insha Allah ta'ala wanda zai mun tsaya karshen aya ta 163 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر.
نعم.
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسماء المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
بسم الله الرحمن الرحيم الله مدعوكين سركي إن في خلق السماوات والأرض للي أتكنها لجة السميدة السي واختلاف الليل والنهار نسابة والدلي درانا والفلك التي تدري في البحر دقوما جرقي الروا وندك تفيها أكن تيكو وأكن أتكن كوجي بما ينفع الناس da abin da zai amfanar da mutane kuma anzalallahu minas sama da abin da Allah ya saukar daga sama min ma'in na daga ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya raya ƙasa da wannan ruwa bayan ta mutu وبث بها من كل دابة ya kuma yada duk wata halitta mai tafiya a cikin ƙasa wata sarifin riyah da kuma jujjuyawar iska wasahabi da girgije al-musakhkhar bayna samai wal ardi wanda ake hore shi tsakanin sama da ƙasa Allah ya tila ayat duk wannan ayoyi ne li qaumi yaqiluna ga jama'a masu hankali wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka kunshi tauhidin rububiyya alaƙasa da aya ta baya wanda muka karanta jiya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim cewa wannan ayar ta yau tana lazumta waccan ayar ta jiya domin duk wanda ya yi imani da abinda muka karanta a yanzu da abinda wannan ayar ta kunsa to yana lizumta masa imani da ayar da muka karanta jiya ana idan ka yi imani ka ta cewa halittar samai da kasai da sassafawar dare da rana da kuma jirgin ruwa da yake tafiya akan teku da abinda yake amfanar da mutane da abinda Allah ya saukar na ruwa daga sama wanda da shi ne Allah ya raya ƙasa bayan ta mutu da halittun da Allah ya yaɗa su akan ƙasa wanda suke motsi masu rai da kuma yadda Allah yake jujjuya samai da kasai da yadda Allah yake huwace yake juya iska kai da yadda Allah yake huwace girgije tsakanin samai da kasai wannan duk ayoyi ne ga jama'a masu hankali wanda za su tabbatar da cewa dai Ubangiji abin bauta Ubangiji ne guda daya to Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to idan muka kalli ayar za mu ga Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal arda sai ya ce halittar samai su samai sai zo a jam'i as-samawat samai da yawa bai zo ga as-sama'u guda ɗaya ba wal ardi ita kuma sai zo da ƙasa guda ɗaya bai zo da jam'i al-ardin ba sai malaka suka ce to hikimar wannan saboda ita sama sammai jinsi ne daban-daban sama ta ɗaya ta sha bamban da sama ta biyu sama ta uku ta sha bamban da sama ta hudu ta sha bamban da sama ta biyar ta sha bamban da sama ta shida ta bambanta da sama ta bakwai kowace sama da mayuka da yalwata shi yasa aka kawo ta a matsayin jami aka ce as-samawa sammai ita kuma ƙasa kusan jinsi ɗaya ce duk turɓaya ce in ka je ƙasa ta ɗaya ta biyu duk iri ɗaya ne shi yasa aka kawo guda ɗaya aka ce wal ardi da ainihin wato ƙasa wannan ayar ta kunshi abubuwa guda takwas waɗannan abubuwa guda takwas dukkaninsu suna nuna kaɗaitakar Allah wahdaniyar Allah subhanahu wa ta'ala domin duk Allah ya karamana su ne dan mai imani mai yarda cewa Allah shi kadai ne Allah ba shi abin bauta bisa gaskiya da cancanta in ba shi ba abu na farko Allah ya mana magana akan sammai abu na biyu Allah ya mana bayani akan ƙasa abu na uku Allah ya mana bayani akan sabanin dare da rana abu na hudu Allah ya mana bayani akan jirgin ruwa wanda yake tafiya akan ruwa abu na biyar Allah ya mana bayani akan ruwa wanda ya saukar ya rayar da ƙasa abu na shida Allah ya mana bayani akan duk wani abin halitta wanda yake da rai wanda yake yawo a bayan ƙasa abu na bakwai Allah ya mana bayani akan jujjuyawar iska abu na takwas Allah ya mana bayani akan jujjuyawar girgije ko hadari waɗannan abubuwa guda takwas su ne abubuwan da suke a cikin wannan ayar kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda takwas suna nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala ko suna nuna wahdaniyya ta Allah cewa Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne Allah madaukakin sarki ba shi abin bauta bisa gaskiya da cancanta in ba shi ba idan muka ɗauki na farko Allah ya ce inna fi khalqis samawat lallai game da halittar sammai duk wanda ya kalli sama da yadda sama take zai tabbatar da cewa lallai Allah shi kaɗai ne kuma ba wanda ya isa ya halicci sama yadda take nan in ba Allah ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki a ayoyi da dama sai da ya mana ishara cewa fa ku kalli yadda take. Allah ya ce afala yanzuru ila samai afala yanzuru
amma lam yanzuru ila samai fawqahum kayfa bunaha wa zayyanaha.
Sannan Allah ya ce Allah ne khalaqa sab'a samawati
Allah
madaukakin sarki yace afala yanzuru ila sama fawqahum, yanzu ba za su yi duba zuwa ga sama wacce take a saman su ba? Ku kalli sama mana wacce take a saman ku. Allah ce kaifa badainaha, yaya muka gina ta? Wa zayyannaha, muka yi mata kwalliya, muka yi mata kawa. Wa ma laha min furuj, sannan ba ta da wani tsage-tsage. Ba za ka taba ganin ta tsage ba, ba za ka taba ganin ta huje ba. Sannan Allah ce allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah shine wanda ya halicci samai guda bakwai wata kan wata. Ma'ana ta daya ta rufi ka rufi wata akan wata, wata akan wata. Allah ya ce ma tara fi khalqir rahman min tafawul, ba za ka taba ganin wani tangarda a cikin halittar Allah ba. Wannan halitta da Allah madaukakin sarki ya yi na saman nan, ba za ka taba ganin wata tangarda a cikin saman da Allah ya ba. Allah ya ce farji'il basara, ku juya ku kalli sama mana, hal tara min fuhur, ka taba ganin ta tsage ko ka ga wata koba? Allah ya ce thumma irji'il basara karratayn, sannan ka koma kai ta kallanta kai ta kallanta kai ta kallanta. Yanqalibu ilayka al-basaru khati'an, wannan ganin naka zai dawo maka kana kaskantacce. Wa huwa hasir, kana yanke zamanin ba za ka taba ganin wani abu na tsagewa a sama ba. Allah ya ce wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, haqiqa mun kawata saman duniya. Bi masabiha, da taurari. Wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin, muka sanya su sama abin jefewa ne ga shaidanu. Wa atadna lahum azaba sa'ir, wa muka tada na musu da wata azaba mai radadi. Wanda ya kalli sama tunda yake bai taba ganin wani turke da aka turke sama da shi ba, kuma tunda Allah ya halicce ka har zuwa yanzu baka taba ganin an yi wa sama fenti ba, baka taba ganin an share sama ba, baka taba ganin sama ta yi kura ba, baka taba ganin sama ta yi yana ba, sannan baka taba ganin sama ta tsage ko ta huje ba. Waye wannan sama din? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala yace abinda Allah yake nufi da khalaqas samawat, yace Allah ya halicci sammai ne firtifa'iha, wajen dagawa su, wattifa'iha, da kuma yalwata. Ba za ka taba ganin karshen sama ba, kuma ba za ka taba gano farkon sama ba. Yace wa ihkamiha wattiqaniha, da yadda Allah ya kyautata gininta da kuma yadda Allah ya tsara ta. Wa ma ja'ala fiha min ash-shams, da abinda Allah ya sanya a cikinta na rana. Wal qamar, da wata. Wan nujum, da taurari. Wa tanzibiha, kuma Allah ya tsara ita sama din li masalih li ibad, saboda maslaha na bayi. Wata rana ka ganta ta yi inuwa lub-lub-lub, wata rana ka ga rana, kuma sai Allah ya tsara ta maslaha na mutane da maslaha na bayi. Kuna buƙatar ruwa, sai Allah ya sako da ruwa. Kuna buƙatar iska, sai Allah ya sako da iska. kuna buƙatar hanzi sai Allah ya kawo hanzi, kuna buƙatar rana sai Allah ya kawo rana. Da an bar sama a yanayi ɗaya da al'umma ba su yi rayuwa mai daɗi ba. Hatta tsirrai, akwai tsiron da yake buƙatar inuwa shi ne zai rayu, akwai tsiron da yake buƙatar hasken rana shi ne zai rayu, akwai tsiron da yake buƙatar lullumi shi ne zai rayu. To haka Allah ya tsara sama, kuma ya tsara ta ne don ta zama maslaha ga bayi, don ta zama maslaha ga halittunsa gaba ɗaya. Wani na nuna maka lallai halittar sama tana nuni akan kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah shi kadai ne, ba wanda ya isa wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi. Haka nan idan ka dawo kan abin da ya shafa halittar ƙasa, ita kanta ƙasa da Allah ya halitta din nan, ita ma akwai dalili, akwai aya da take nuna Allah madaukakin sarki shi kadai ne. Allah ya ce wal ardi madadnaha والقينا فيها رواسينا هو الذي جعل لكم الأرض
ظهراً فامشوا في منازلها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
الله مدعوك يا
رب في الارض رواسي ان تزيد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
الله مدعوك يا سركيت والارض مددناها كسادا تنمي شنفناتا اشنفدي والقينا فيها رواسي sannan muka sanya mata turaku waɗanda za su rike ta. Wasu malamai suka ce shine duwar. Wa ambatna fiha min kulli zawjin ba'ij, muka tsirar da dukkanin nau'in tsiro kala-kala mai banƙaye, ma'ana muka tsirar da shukoki daban-daban masu banƙaye, masu kyan kallo, masu ɗaukar hankali, masu burgewa. Allah ya ce tabsiratan, wannan fa jan hankali ne, wa zikra kuma wa'azi ne, li kulli 'abdin munib, ga kowane bawa mai komawa ga Allah. Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa mana ƙasa ga ta nan iyakaninmu. Bayan Allah ya shimfiɗa mana ƙasa, sai Allah ya sanya wa ƙasan nan turaku, ta yadda ƙasan nan ba za ta iya birmawa ko ta abin nan, ko ta ce babu ita, ko a ce ta lalace ba. Sannan sai Allah ya fito mana da tsirrai kala-kala, abin ban sha'awa, wanda kallonsu kaɗai za su sa maka nishaɗi da jin daɗi da walwala. Sannan kallon irin waɗannan tsirrai ɗin suna ƙara ƙarfin ido da kuma suna ƙara ƙarfin nagartar ido. Kallon bishiyoyi kaɗai suna sa idonka yayi nagarta, suna sa idonka yayi kyau. Sannan kuma za a ga bishiyoyi kala-kala, abin ban sha'awa, abin ban ƙaye. Allah ya ce to duk waɗannan abubuwan fa jan hankali ne, da kuma wa'azi ga kowane bawa mai komawa ga Allah, ya san cewa lallai Allah shi kaɗai ne, Allah madaukakin sarki shi ya halicci ƙasa. Shi yasa nan ma al-Imam Sidi yake cewa bi hadal lil khalqi, Allah ya shimfida ƙasa ne ga halittu, yumkinuhum al-qarara alaiha, wanda zai yi su zauna akan wannan ƙasar, su gina gidaje, su yi ainihin wato ni duk abin da za su kuma zauna a kanta, wal intifa'a bima alaiha, kuma su amfanu da abin da ke kan ƙasa din, wal i'tibaru bima yadullu dhalika ala firadillahi ta'ala, sannan kuma su ya zama wani izina ne a gare su, wanda wannan yana nuna kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala bil khalqi, kadaitakar Allah ta bangaren halitta, wa tadbir, kadaitakar Allah wajen tsara halitta da kuma gudanar da al'amuran halitta din, wa bayanu qudratihi al'azima allati biha khalaqaha, da kuma bayanin kudura ta Allah madaukakin sarki wanda da haka ne Allah ya halicce ta kasa din, wa hikmatihi allati biha atqanaha wa ahsanaha wa nazzamaha, da kuma hikimar Allah wanda da ita ne Allah ya kyautata halittar ƙasa, ya tsara ta, ya tsara halittar ƙasa, kuma ya inganta ainihin wato halittar ƙasa. Sannan da iliminsa ne da rahamarsa ya ajje abin da yake ajjewa a bayan ƙasa, a cikin ƙasa, wanda mutane suke amfanuwa da shi saboda maslahar su da bukatunsu. Malai ce to a haka akwai dalili da yake nuna cikar Allah madaukakin sarki da kuma cancantar Allah na abautawa Allah shi kadai, domin shi ya halicci ƙasa, shi ya ajja abin da ke cikin ƙasa na arziki, kuma shi yake gudanar da al'amuran ƙasa din. Halittar ƙasa kadai yana nuna maka lallai Allah shi kadai. Allah kadai ya san arzikin da yake a ƙarƙashin ƙasa. Allah kadai ya sani na ma'adanai na arziki wanda Allah ya karkashin ƙasa. Allah kadai ya sani. Duk wanda suke irin wannan harka na bayanin da sun sani, sun san abubuwan da ake tonawa a ƙarƙashin ƙasa na arziki, walagwalai ne, duwatsu ne, wasu abubuwan kwalli ne, abubuwa dai ga su nan daban-daban na ma'adanai. Allah ya ajiye su a ƙarƙashin ƙasa, kuma har abada ba su kare ba. Kuma haka za a yi dinga tono wannan arziki a ƙarƙashin ƙasa. Malamai suna cewa kuma kowace ƙasa ta duniya sai ka samu akwai arzikin da Allah ya ajiye a cikinta, sai dai wala'allan masu zama a kanta ba za su iya ganowa. Waɗansu kuma idan Allah ya buɗa musu sai ga sun gano. Da yawa masu bincike ma suna bayani, suna cewa hatta irin wannan ta'addancin da ake ta yi a ƙasar nan yana daga cikin abin da ya haifar da wannan, shine wannan arziki da yake ƙarƙashin ƙasa. Wasu gurare saboda arzikin da ake ɗiba ne, to bari a yi ta kashe mutane don ka ɗauke hankalin mutane a ji a ta ɗiba arzikin. Waɗansu guraren koren mutane da ake daga garuruwan su arziki ne ƙarƙashin ƙasa, ko dai fetur, ko wani gol, ko wani lugu-lugu, ko wani kwalli, ko dai wasu abubuwa masu tsada, ko su duwatsu masu tsada, duk Allah ne a ji a bayan ƙasa. Saboda kai kana ganin ƙasa, ka san wannan lalle Allah shi kaɗai ne, kuma Allah shi ne ya halicce ta. Kuma tana nuna maka kadaitakar Allah madaukakin sarki. Shi yasa Allah ya ce wajen halittar ƙasa akwai aya ga mai hankali, sannan wajen yanayin ƙasa akwai jan hankali da wa'azi, amma ba wanda zai wa'azantu sai bawan Allah mai komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi Allah ya ce waqti lafil layli wan nahar. Abu na uku shine sabanin dare da rana. Abinda ake nufi da sabanin dare da rana shine muna zaune lawai gari rana ta zo ta wuce, dare ya zo shi ma ya wuce, safiya ta zo ta wuce, yamma ta zo ta wuce. Ba za ka taba ganin lokacin da dare yake shigowa ba, ko ba za ka taba ganin fitar shi ba, sai dai kawai ga daren ya shigo. Sannan ba za ka taba ganin lokacin da safiya take shigowa ba, sai dai kawai ga safiya ta yi. Shine sabanin dare da rana. Al-Imamu sai dai yake tawa fi lafihima. Abinda ake nufi sabaninsu fil harri, wajen zafi. Wani lokacin ka ji ranar da zafi, daren kuma da sanyi. Wani lokacin ka ji daren da sanyi, ranar kuma da zafi. Walbar, haka nan ta bangaren sanyi. Kaga yau da rana an yi zafi, da daren kuma an yi sanyi. Ko kuma a daren an yi zafi, washe gari da safe kuma an yi sanyi. Yace wa tawassufu fi tul wal qasr, haka nan wajen tsawo da gadarta. Wani lokacin ka ga daren yayi tsawo, ranar ta zama gajera. Wani lokacin ka ga ranar ta yi tsawo, daren ya zama gajere. Haka ainihin wato da abin da yake faruwa na daga ainihin wato mutane da dabbobi. Wani lokacin ka ga mutanen wani yankin da daddare suke hutawa, wani kuma ga rana ake hutawa. Wani lokacin ka ga daren ya zama gurin nutsuwa da hutu da jin daɗi. Waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa. Kuma sai Allah ya sanya daren ya zama sutura. Sai ya zama yanayin irin shigar da za ka yi da daddare, ba ka isa ka yi irin wannan shigar da rana ba. Wata irin shiga da kake ka kwanta da daddare, inda za ka yi irin wannan shigar ka fito da rana, da sai an ce anya wani wani bai hauka ce ba kuwa. Wata irin riga da kake sawa da daddare, wala Allah ka je gurin mai shayi, ko ka fita ka je gurin wa'azi da ita, ko ka dawo gida ka kwanta ka yi bacci da ita. Inda za ka fito da rana da wannan kayan, sai an fara tunanin anya wani ba da taɓa hankali kuwa. Amma da daddare tunda akwai rufin asiri, sai ka sa ta kai bacci yadda kake so, amma da rana ba za ka iya sa ta fita ba. Sai ya zama hatta tufafi, akwai wanda za ka sa shi da daddare ba za ka sa da rana ba. Akwai kuma tufafin da za ka sa da rana ba za ka sa shi da daddare ba. Ba yadda za a yi za ka kwanta da daddare, ka kwanta da babban riga da ƴan ciki da wando da zabuni da alkyabba da rawani, ba zai yi ba. Sai ka cire su gaba ɗaya, wannan kayan da ake sawa da rana ne. Sannan sai ka ɗauko kayan da ake sawa da daddare kuma sai ka sa, sai ka huta da wannan kayan. Duk wanda yana nuna hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah yake kawo sabanin ainihin wato dare da rana. Kuma ya danganta da yanayin yankin da kuma wani yankin kaga dare ya fi nisa, wani yankin kaga rana ta fi nisa. Wani yankin kaga a dare ɗaya sai a yi maka canjin yanayi guda uku. Sai a yi zafi a daren, ayi kura a daren kuma ayi sanyi a daren haka a rana ɗaya sai ayi sanyi ayi kura kuma ayi rana duwata yake zuwa irin kasashen larabawa na Afirka din nan bangaren Algeria, Burtaniya, Libya, Tunisia zai ga irin wannan canjin yanayi musamman ni da yake na zauna a Burtaniya a dare ne sai ayi wata irin kura mai tsananin zafi kuma a daren sai ayi sanyi kuma a daren ayi iska haka a rana ɗaya akwai ranar da ake ruwan kura yanda ka san ana ruwan sama haka ake ruwan kura da rana a gari a ƙasa wani lokacin in ana tunanin za a yi tun da dare da ana kafafen yatsa labarai suna ta ba da sanarwa cewa da Allah gobe ƙarfe 12 kar wanda ya fito saboda za a yi ruwan kura yanda kura yanda ruwa yake fitowa daga sama haka kura take zubowa daga sama motoci ba su isa su motsa ba saboda tsananin duhu haka kai ma baka isa ka fito saboda tsananin duhu idan ta yi sauki ne motoci za su fito sa full light suna yawo da rana kuma yan awanni kaɗan sai ga gaba ɗaya wannan kudar ta ɗauke sai kuma ga rana ta bi daman da rana sai ga haske sai kaga yawancin aka irin wannan kudar mota ka in kai fakin da ita sai kaga ƙasa ta taru ta kusa cinye maka rabin tayar sai an zo da irin abin ɗeba ƙasa an kwashe wannan ƙasar gaba ɗaya sannan za ka iya zan motarka kamar inda ake ƙanƙara ɗin nan inda in ka aje mota a wani guri sai ga ruwan ƙanƙarar ta kusa shanye mota to kuma can haka za ka ga ƙura ta zo iya rabin tayarka kuma ta shanye maka tayarka sannan a fito a kwashe sannan motoci su fara yawo duk randa aka yi wannan sai ma'aikata sun fito kan titi suna ta kwashe wannan sahara da suna ta kwashe wannan ƙurar suna ta kwashe wannan ƙasar sannan motoci su iya yin yawo to haka hikimar Allah take wannan yana nuna maka lalle Allah bai iko ne kuma Allah shi kadai ne kuma za ka samu irin yankuna daban-daban wani yankin kaga su kuma ruwa ake ce kuma ana musu ainihin wato ruwan kankara wannan yana nuna mana kadai takar Allah cewa Allah ku dauke sarki shi kadai ne babu abin mutuwa ba sai gaskiya da cancanta an ba shi ba to sai Allah mu da waqti la fil layli wan nahari sai Allah ya ce wal fulki allati tatri fil bahr wannan na gudu kenan al fulki ne jirgin ruwa allati tajri fil bahri wanda yake tafiya akan ruwa wanda yake tafiya akan teku wanda yake tafiya akan ruwa in ban da hikimar Allah madaukakin sarki ka kalli girman jirgin ruwa wanda jirgin ruwan sai a shekara ɗaya ana mai lodi komai nauka yake ba abin da baya dauka amma kuma ya dinga tafiya akan ruwa ba sai nitse ba amma ka saka allura karama ta nitse a ruwa amma shi wannan jirgin ruwan wanda zai dauki motoci da kaya da komai tsawon shekara zai ana masa lodi amma ga yana tafiya kan ruwa ba zai nitse ba kuma baya yin fakin ma sai a cikin ruwa in ya zo tafta inda ba ruwa sosai fakin din ba zai yi ba wannan hikimar Allah ce wani yana maka Allah shi kadai yake babu abin bauta bisa gaskiya da cinta in ba Allah ba kuma duk girman wannan jirgin ruwa sai ka samu wata halitta a cikin ruwan wacce ta fi wannan jirgin ruwan girma a cikin teku sai ka samu halitta da ta fi wannan jirgin girma kamar yadda na babu labari kwanakin bawa na bawa Allah ya babu labari da yake aiki a teku ya ce sun taɓa ganin wata halitta a cikin teku da ta zo za mu wuce suka ɗan kauce mata sai da suka yi awaci da suna jira ta wuce ba ta gama wucewa ba kuma ba su iya sun ga ƙarshen ta ba kuma halitta ce a cikin ruwa ka ga wannan wata irin halitta ce wani irin jirgin ruwa ne zai awaci da yana wucewa babu shi ka ga wannan halittar kenan ta mu wannan jirgin ruwan girma to da aka banda irin manya-manyan kifaye da za ka gani a cikin ruwa wani na nuna maka kadaitakar Allah da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wal fulki allati tajri fil bahr ibn kathir rahimahullah ta'ala ya ce fadin Allah wal fulki allati tajri fil bahr da jirgin ruwa wanda yake tafiya akan ruwa ya ce fi tafkhir al bahr bi haml al sufur Allah ya huwa ce wace ku daukar jirgin ruwa min janibi ila janibi zai dauko jirgin ruwa tun daga wannan bangare na duniya ya kai shi wannan bangare na duniya me yasa su yake haka li ma'ayishin na saboda abubuwan da mutane za su rayu saboda abubuwan da mutane za su rayu akan wannan ainihin wato akan wannan abin da jirgin yake dauka yawanci kayan abinci ne ko mai ne ko na kasuwanci ne haka wannan jirgin za a dora masa kaya ya dauko daga wannan bangare na duniya ya kai wannan bangare na duniya yace inda ahli zalika al-iqlim na wannan yankunan da jirgiro yake da waniya yake kaiwa yake kawowa yanzu abinda ake magana mai ya fara tsada a yanzu ana cewa lita ta kai 1300 ko 1500 kuma an ce sababin tsadar wannan man shine wani hanyar wucewar jiragen ruwa masu daukan mai wanda take tsakanin Iran da Oman wanda ake kiranta Strait of Hormuz to wannan zirin hanya ce da jiragen ruwa suke yawan wucewa wanda suke yin dakon mai man fetur kenan wanda aka ce kusan kimanin 20 cikin 100 na man duniya kenan ake wucewa da shi man fetur da duniya take amfani da shi 20 cikin 100 to wannan hanya ake wucewa da shi shi yasa Iran suka yi barazanar za su daga wannan hanya har ba sun hana wadansu suna yin wucewa da ruwa to wannan shine yana daga cikin sababin da yasa gangan mai din tai sama aka samu wannan tsada duk da sun ce za su bari a cigaba da wucewa to kaga menene wannan ruwa ne menene me yake wucewa akan wannan ruwan jiragen ruwa ne wadannan jiragen ruwa da suke dauke da shi shine man fetur ne wanda man fetur din ta kashi 20 cikin man fetur na duniya da ake aiki da shi da ake amfani da shi a duniya ta nan ake wucewa da shi a ga wannan shine wal kulki allati tadri fil bahr da jiragen ruwa da suke yawo akan teku suke dauke dauken kaya kayan da kuke gudanar da al'amura da kasuwancin ku ko dai su ɗebo muku man fetur ko su ɗebo muku wani man ko su ɗauko musu su ɗebo muku wasu kayayyakin ku kadarorin ku abubuwan kasuwancin ku motocin ku duk wani abu dai wanda wala Allah jirgin sama zai wahala ya dauka ko mota ba za ta dauka ba to sai a ɗauko wannan abin ta jirgin ruwa saboda ku amfani da waɗannan abubuwan kuma haka wannan jirgin ruwan zai ta kaiwa yana kawowa ba zai taɓa nutsewa ƙarshe cikin wannan tekun ba in ba tare da tsautsayi ko a samu wata matsala game da abin da ya shafi wannan jirgi na yi da shin kwato ruwa ba shi yasa al-Mawardi rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayatul kulki allati tajri fil bahr yace tana daukar abu biyu yace abu na farko shi tekun da yake iya daukar jiragen ruwan da suke a kan shi yace abu na biyu kuma da tekun yake iya kai waɗannan jiragen inda ake so su je ma'ana ya iya ɗaukar jirgin ruwan sannan kuma jirgin ruwan ya iya tafiya ya kai inda ake so a kai waɗannan kaya ka san ba wanda zai iya wannan in ba Allah ba
Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litabtaghu min fadlihi
na'am kaga Allah madaukakin sarki shine yake huwa ce jiragen ruwan da suke tafiya ma'ana Allah shi yake huwa ce wannan teku da yake iya daukar waɗannan jiragen ruwa kuma yake kai su inda ake so su je wani yana nuna maka akwai ikon Allah da kudurar Allah da kadaitaka Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce bima yaqulun nas da kuma abinda mutane suke amfani da shi abinda mutane suke aida sun wato amfani da shi domin duk wannan dawainiyar da jirgin ruwa yake a cikin ruwa yawanci kayayyakin mutane ne wanda suke amfani da shi ko dai kayan su ne na kasuwanci ko kuma kayan su ne na tanadi da tattali saboda yaki ko kuma kayayyakin su ne na amfanin yau da gobe su haka waɗannan jiragen ruwan za su dinga tsakkowa daga wani bangare na duniya suke wani bangare na duniya daga wani yanki na duniya suke wani yanki na duniya kuma haka Allah ya huwa cewa ruwan yake iya daukar jirgin kuma ya kadaice mana ya kora jirgin kuma jirgin ya kai wannan kayan inda ake so kuma ya amfani da shi wannan shine abu na hudu kenan abu na biyar sai Allah ya ce ma anzalallahu min as-sama'i min ma'i da abinda Allah ya saukar na ruwa daga sama Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama kuma shi ruwa shine tushen kowace irin rayuwa dan adam zai iya rayuwa tsawon kwanaki amma dan adam ba zai iya rayuwa zai iya rayuwa tsawon kwanaki matakar akwai ruwa a guri zai iya rayuwa da ruwa amma idan aka ce babu ruwa a waje to dan adam ko ya rayu zai rayu cikin takura da damuwa da tashin hankali hikimar Allah madaukakin sarki ruwan nan da shi ake gudanar da kowace irin rayuwa sai Allah madaukakin sarki ya sa kuma ruwan nan ya fi komai arha ya fi komai sauki sannan kuma an fi samun shi fiye da komai dan Allah ya zama ya sauƙaƙa mana inda Allah ya sa ruwa ya fi komai tsada da ba rayuwa sai ya sa ruwan yana da sauki kowa zai iya mallaka kowa zai iya samu kowa zai iya amfani da shi kuma ruwan nan Allah ya saukar da shi ne daga sama wanda saukar ruwan ne sai Allah ya raya ƙasa wanda da bayan ta mutu yanzu kamar yanzu din nan ƙasa ta bushe ba lokacin damina ba ne ƙasa ta bushe ba wani tsiro da yake fitowa ƙarƙashinta amma da zarar an ce maka ruwa ya sauka sai ga ƙasa tana kumbura sai ga tsiro yana fitowa kamar yadda Allah ya faɗa wa taral arda hamidatan na
taral arda hamidatan
Allah madaukakin sarki ce wa tarar arda hamida zaka ji kasa ta bushe ta kenkace babu komai a kanta fa idza anzalna alaiha alma Allah ya ce idan muka saukar mata da ruwa daga sama ihtazzat sai ga ta girgiza wa rafat sai ta kumbura wa anbatat min kulli zawjin bahij sai ka ga ta tsirar da dukkanin wani nau'in tsiro mai ban kai abin sha'awa ذلك بان الله هو الحق وانت انك ودي وانت شيني الله الله هو مي غسكيا ني وانه يحيي الموتى الله شيني زي راي بتتو وانه على كل شيء قدير وما الله بيكون يا كان كوبي معنى يدا الله يا راي تسنن باين تا بوتو تو هكا الله زي راي زي ساك داو دو كان باين سو بوتو يدا قسا ذات بوشي تكيكشي اسوكر دروا تغرغزا تكمبرا تفتت تصرو to haka mutum idan ya mutu aka sace a kabari ya rididdige in aka yi busa zai dawo Allah zai sake dawo da shi kuma Allah ne iko da shi aka madanna abubuwa Allah ya ce ayatul lahumul afu maita haka ga aya nan zaka ga kasa matacciya zaka kasa ta bushe babu komai a kanta Allah ya ce ahayna muka raya ta ta hanyar saukar da ruwa ta tsiro da tsiro wa akhrajna minha habba Allah ya ce muka fito da kwaya ko dai kwayan gero ko kwayan dawa ko kwayan shinkafa ko duk wani nau'in kwaya da ake ci a matsayin abinci Allah ya ce faminhu ya'kulun kuma daga nan ne suke samun abin da za su ci na kayan abinci a noma a girba a zo a ci Allah ya ce ja'alna fiha jannatin min nakhil muka sanya musu gonakai manya manya na dabinai wa anabin da inabi wa fajjarna fiha min al'uyun haka muka dinga fito da idanuwar ruwa ta karkashin kasa liya'kulu min thamarihi saboda su ci daga waɗannan ƴaƴan itatuwa wanda aka yi ruwa suka fito suka girma suka fitar da ƴaƴa wama amilatu aydihim da abinda hannayensu suka aikata Allah ya ce afala yashkurun ba za su gode wa Allah ba akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu ya kamata su gode wa Allah malai ce ayyu ahya fa ahya fa ahya bil ardi ba'da mawtiha yace ayyu azharat min hadwa'il aqwat Allah ya fito da nau'i-nau'in kayan abinci karkashin ƙasa wa asnafin nabatat da nau'i-nau'in tsiro daban-daban ma huwa min daruriyatil khalaiq wanda yana daga cikin abinda halittu suke da bukata, dole dan adam yana da bukata ce allati la yakuna bidunha, nau'in abincin da mutane ba za su iya rayuwa ba in ba tare da su ba. Waye fito musu da wannan nau'in abincin? Allah subhanahu wataala ne. Malaysa alaysa zalika dalilan ala qudratin min man anzalahu, yace wannan baya nuni akan ikon wanda ya saukar da wannan ruwan. Wa akhraja bihi ma akhraja, kuma ya fitar da abinda ya fitar dalilin saukar wannan ruwan. Wa lutfihi bi ibadihi, da kuma tausayawa bayinsa. Wa qiyamihi bi masalihihim, da kuma tsayawarsa wajen abinda zai taimaki bayi. Wa shiddati iftiqarihim, da kuma tsananin buƙatuwar bayi zuwa gare shi. Wa dururiyatihim ilayhi min kulli wajhin, da kuma abubuwan da suke bukata a gare shi na kowace fuska. Wannan ba yana nuna Allah bai iko ne akan komai ba? Wannan ba yana nuna Allah shi kadai ba ne? Yace ama yujibu zalika an yakuna huwa ma'budun wa ilahu, malaci wannan ba ya nuna cewa Allah wanda yayi haka shi ya fi cancanta a bauta masa kuma aka rai tashi a wata bauta? Yace wanda yayi waɗannan abubuwan alaysa zalika dalilan ala ihya al-mauta, wannan ba zai iya zama dalili cewa yana da iko ya rayar da matattu bayan sun mutu ba? Wa mujadihim bi a'malihim, wannan ba yana nuna Allah yana da iko ya musu sakayya akan duk abin da suka aikata ba? Lalle Allah yana da iko akan haka. So da haka kawai zuba ma'ana saukowar ruwa daga sama, da yanda ƙasa take karɓar ruwa take fitar da tsiro, tsiro ya girma ya fitar da ƴaƴa a girbe a zo a yi amfani da shi a sarrafa a ci, wannan kadai yana nuni akan ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na shida, Allah ya ce basa fiha min kulli dabba, Allah madaukakin sarki ya yada duk wata halitta mai tafiya a ban ƙasa a cikin ƙasa. Dabba shine duk abin da yake motsi a bayan ƙasa sunan shi dabba. Duk wani abin da yake da rai a bayan ƙasa sunan shi dabba. Wannan shine itlaqul shar'i na dabba. Amma itlaqul urfi na dabba, wala'alla shine za a ci wata halitta ce mai tafiya da kafafuwa huɗu. Wannan a al'adance da an ce dabba sai a yi tunanin kora ko cinkiya ko jaki ko saniya. Amma a shari'ancin an ce dabba duk wani abin da yake da rai a bayan ƙasa yake tafiya sunan shi dabba. To wane ne wanda ya halarci halittu a bayan ƙasa, ya yada su a bayan ƙasa, ya raya su a bayan ƙasa? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma halittun nan ga sunan kala-kala, waɗansu suna tafiya, waɗansu suna jan gindi, waɗansu suna rarrafe. Kuma duk waɗannan halittu da Allah ya yi a bayan ƙasa, babu wanda ba ta da babu wanda Allah bai ajiye mata abincinta a bayan ƙasa ba. Duk wata halitta da ka gani a bayan ƙasa ko mun kankantanta, akwai abinda Allah ya tanadar mata na abinci wanda za ta ci, kuma akwai abinda Allah ya tanadar mata na bukatarta. Kuma hikimar Allah subhanahu wataala, sai ka samu abincin wata halitta ba shi bane abincin wata halitta, sai ka samu kazantar wata halitta shine abincin wata halitta din, sai ka samu kuma kazantar wata halitta din shine abin da yake taimaka wa abincin wata halitta din. Yanzu ka kalli kudin zuba, ai kashin sa waraka ne shine abinci, kuma yana da tsananin tsada shine zuma din. Wannan tikatikar abin da yake fitarwa ne, wannan abin da yake fitarwa sai Allah ya sanya shi ya zama waraka ne kuma ga al'umma, sai zama yana da wata falala da wata daraja ta musamman, sai zama yana da tsada shine ne, shine wannan kashin kudin zuma din. Haka hikimar Allah kenan. Sai zama kai kuma wal Allah dattinka da kake fitarwa kai mutum, sai ga sai bayan ka gama sai ga wata halitta kuma ta zo tana bibiyar wannan dattin kuma tana ci. Haka kuma wannan dattin da inda za a ɗebe shi a kai shi gona, zai kuma zama taki da zai taimaka wannan shuka kuma ta fito. Haka wannan shine hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah ya buwa ce kowace dabba inda za ta je da abin da za ta ci da yadda za ta rayu. Sai zama kuma wasu dabbobi, wasu abin halitta din an halince su ne saboda amfani ga wasu. Yanzu dabbobin ni'ima an halince su ne saboda mai amfani da su, da su raguma, da su shanu, da awaki, da tumaki, da raguna, an huwace musu ne gare mu, ni'ima ce a gare mu, don mu yanka mu ci, mu dora musu kaya su kai mana inda muke, shi yasa aka halince su. Kaga an yi su ne saboda kai, an ce ka yanka sa ka ci kuma ka dora masa kaya, haka raƙumi, haka rago, haka tunkiya. Kaga hikimar Allah subhanahu wataala, akan yi wata halitta don amfanin wata halitta din, akan yi wata halitta din don jin daɗin wata halitta din, kuma akan yi wata halitta din don tsayawar wata halitta. wanda duk yana daga cikin ikon Allah da kuma kudrar Allah subhanahu wataala, da cewa Allah mai iko ne akan ainihin wato komai. Sannan kuma akwai halittar da baka gani kuma tana nan tana rayuwa, kuma akwai halittar da in ka gani za ta burge ka, akwai wacce in ka gani za ta baka tsoro, akwai wanda idan ka ganta hankalinka zai kwanta, akwai wanda idan ka ganta hankalinka zai tashi, kuma akwai wanda ni idan zan gani za ta burge ni, amma alalamba idan ya gani hankalinsa zai tashi. Kuma duk halitta ɗaya ce, wata halittar idan na ganta ni zan tsorata, wala Allah alalamba kuma har kama ta yake yana wasa da ita, kuma duk halitta ɗaya ce. Wannan shine hikimar Allah. Yanzu wani a rayuwarsa ba abin da yake tsoro ba mage ba, in ya gama ji hankalinsa tashi yake, wani kuma sai ya ga kullum yana kwanciya da ita. Wani za ga ba abin da yake tsoro in ba kadangare ba, musamman mata, in so ga kadangare hankalinsa tashi zai, wani kuma sai ya ga dashi ya kwanta kuma ga kadangare. Wani ma a rayuwarsa ba abin da yake jin tsoro in ba kyankyaso ba, wani kuma din kyankyaso ma yake kashi. To kowa da irin yadda Allah madaukin sarki ya yi shi. Wani kaga a rayuwarsa tsoron kura yake, wani kuma wasa yake da kura. Wani a rayuwarsa tsoron giwa yake, wani giwa yake hawa ma yake ado yake kwalliya da ita. Wani tsoron jaki yake, wani jaki yake hawa. To kowa da yanayin abinda Allah ya huwace masa a gare shi. To duk waɗannan halittu Allah ne ya yi su, kuma Allah ne ya huwace su, kuma Allah ne yake so kage su. Azu mu Allah ya mana ni'ima. Inda Allah ya so sai a ce kai ne rago zai yanka ya cinye. Allah na da iko haka. Amma sai aka ce kai za ka yanka rago, kai layye da shi, kai suna da shi, kuma ka ci nama, kuma Allah ya huwace ma kai amfani da shi, kuma baka zalunce shi ba, baka cuce shi ba, ko da Allah ne ya halatta ma kai haka dai. Wani yana nuna ikon Allah da kaitakar Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na bakwai Allah ya ce tasrifur riyah, da yadda Allah yake jiddiya iska. Allah madaukakin sarki yake jiddiya iska. Wani lokaci idan Allah so sai ya rike ta, sai ka nemi iska ka rasa. Sai tsananin zafi ka rasa ina iska take. Wani lokacin ga iskar tana kadowa amma zafi take yi, ana iskar amma zafi a cikin iskar. Wani lokacin kuma Allah ya kado maka wata iska wadda in ka ji ta hankalinka zai kwanta, za ka samu nutsuwa, za ka ji yanayin jikinka ya canja saboda wannan iskar da kake shaka. Wata iskar kuma idan ka ji ta sai ka tutu, wata iskar kuma sai ka amfana. Waye yake jujjuya irin wannan iskar? Shine Allah subhanahu wataala. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace iska kala kala ce. Wani lokacin iska tana zuwa da rahama, wani lokacin iska tana zuwa da azaba, wani lokacin iska tana zuwa bishara ce cewa akwai hadari da zai biyo bayan ta. Iska za ta fara zuwa dan ta nuna maka tana bishara, akwai hadari yana nan zai biyo baya, kuma hadari ne wanda zai zubar da ruwa. Da an fara busa iska mai dadi, sai ka tana cewa kai ni yadda za a yi wani waje an yi ruwa, shi yasa aka samu wannan iskar. Maybe wani ruwan da yake nema ya zo, shi yasa Allah ya fara turo mana iska ba zai bishara. Imam Sa'id yake tawon lokacin ka sami iska barida, iska mai sanyi, wani lokacin ka same ta harra, iska mai tsananin zafi, yace zuhuman, wani lokacin ka same ta ta bangaren kudu, wa shimalan, wani lokacin bangaren arewa, wa sharqan, wani lokacin ta bangaren gabas ko bangaren yamma, yace wani lokacin ita za ta turo girgiji, ita za ta turo hadari, ya zo ya haɗu, bayan ya haɗu kuma ya zubar da ruwa. To duk wannan yana nuna kadaitakar Allah madaukakin sarki, kuma Allah mai iko ne akan komai. Na takwas, Allah ya ce wa sahabil musakhkhari baina samai wal ardi, da kuma girgiji wanda Allah yake huwace shi tsakanin sammai da ƙasai. Kaga girgiji ya taso yana kadawa, kaga wannan a nan bangaren, wannan a wannan bangaren, wannan a wannan bangaren, sai kaga ya haɗu guri ɗaya, yana haɗuwa guri ɗaya, sai kaga iska ta kada, kawai sai ga wannan girgijin yana zubar da ruwa. Ba wanda ya sai wannan in ba Allah subhanahu wataala ba, Allah madaukakin sarki bai iko ne akan wannan. Allah ya ce wa sahabil musakhkhari baina samai wal ardi, sai Allah ya ce la ayat, duk waɗannan abubuwa guda takwas da muka ambata, Allah ya ce ayoyi ne, waɗansu alamomi ne da suke nuna Allah shi kadai ne, babu abin bauta bisa gaskiya da cutata sai Allah. Amma kuwa za su gane haka? Sai Allah ya ce liqaumin yaqiluna, amma ga masu hankali. Waɗanda ba su da hankali, tunaninsu ba zai je ga hakan ba, kuma ba za su taɓa tunanin, za su ɗauka kawai yanayi ne, kawai canjin ɗabi'a ne, kawai nature ce, kawai yanayi ne, haka za su yi tunani. Amma masu imani sun san ba haka nan kawai ba ne, kadai ne kuma Allah shi ya cancanta abuta masa bisa gaskiya. Babu sai mu tashi aya ta gaba, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah babu ladar, abinda muka kuskure Ubangiji Allah ba ya san sarki ya gafarta mana, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya gafarta mana kurakuran mu, bukatun mu Allah ka biya mana su, bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana, addu'o'in mu ya Allah ka amsa mana addu'o'in mu, ya Allah ka amsa mana ibadun mu a wannan dare, Allah ka datar da kudarar da cin kadari, Allah ka ba mu ikon yin ibada a wannan dare na da cin kadari, kuma Allah ka karba mana duk wata ibada da za mu yi, marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya, wanda suka riga mu rasuwa Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, idan ta fata zo ya Allah ka sa mu cika da imani, Allah muna tawassuli da wannan alqur'ani da muke karantawa, Allah ka amsa mana addu'o'in mu, Allah ka biya mana bukatun mu, Allah ka gafarta mana kurakuran mu, Allah ka tsare mana rayuwar mu, Allah ka tsare mana imani, Allah ka tsare mana zuriya, Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu, Allah mun gaza ba za mu iya ba, Allah ka iya mana, Allah ka shiga al'amuran mu, ya Allah ka dafa mana, ya Allah ka tsare mana imani, Allah ka tsare mana rayuwar mu, ya Allah ka tsare mana zuriyar mu, ya Allah ka tsare mana wannan kasa ta mu, ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ta, ya Allah ka tsare mana wannan jaha ta mu, da ragowar tauhidi gaba daya, ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin su, ya Allah ka taimaki addinin mu, Allah ka zama mana shugabanni na kwarai wanda za su taimaki addinin ka, su taimaki al'umma, su taimakawa bayin Allah, su zama alkhairi da albarka ga musulmi, Allah duk shugaban da ba zai zama alkhairi da albarka ga musulunci da musulmi ba, Allah ka kawo mana da shi, Allah ka kawo mana karshen sa, Allah ka ba mu shugabanni na gari, Allah ka ba mu shugabanni na kwarai, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-hamdulillahi rabbil alamin.